Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan Benue, Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar da wannan shiri a yau Litinin 9 ga watan Agusta shekara ta 2021. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai.
To alheri, yau Litinin kungiyar 'yan bindigan kasar Mali masu ikirarin musulunci sun kashe akalla mutane 50 a wani samame da suka kai a wasu ƙauyukan tsakiyar Mali guda uku da suke kusa da iyakar ta da Niger. An gudanar da tarukan ƙasa da ƙasa guda biyu a jere a Qatar a cikin wannan mako domin tursasawa bangarorin da ke yaki da juna a Afghanistan su koma kan teburin tattauna su cimma yarjejeniya kafin yakin ya wuce gona da iri. Kwamitin Majalisar Ɗinkin Duniya akan sauyin yanayi ya yi kashedi cewar dumamar yanayi ta zama yanayi na dindindin ga rayuwar yau da kullum, amma kuma za a iya ɗaukar matakan daƙile mummunan tasirinta.
Kanan labaran kenan. Hukumomi a Najeriya suna bayyana damuwa kan wani sabon salon ta'addanci da ƙungiyoyin mayaka ke yi da suke horas da masu garkuwa da jama'a a ƙasar.
Kamata yi waɗannan gwamnonin da jami'an tsaro su shiga da dukkanin a mamaye su in za a yi amfani da na'urori ne na zamani wato kimiyya a sa ido akan da dukkanin na gani hanya guda ke nan wanda za a magance matsalar.
Bayanai daga kudu maso gabashin Najeriya kuma na nuni da cewa umarnin da kungiyar IFOP mai ra'ayin ɓallewa ta bayar na zama a gida kowace ranar Litinin ya yi tasiri a yau. Muna kuma da rahoto kan kama waɗansu ɗalibai 80 da aka yi a jamhuriyar Nijar bisa zarginsu da satar jarabawa. Sai kuma shirin ilimi garkuwar ɗan adam na Yusuf Harande. Za mu kuma karanto kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da ku masu saurare kuke aiko mana ta hanyar email, amma kafin nan ga Baba Yakubu Makeri da halin da duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikin labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Yau Litinin kungiyar 'yan bindigan kasar Mali masu ikirarin musulunci sun kashe akalla mutane 50 a wani samame da suka kai a wasu ƙauyukan tsakiyar Mali guda uku da suke kusa da iyakar ta da Niger. An kai wa ƙauyukan hari ne a lokaci guda da suka hada da Wataguna da Karu da Diotigif da misalin karfe 6 na yamma a jiya Lahadi, a cewar rubutaccen bayanin babban jami'in gundumar Asongo da ke karkashin gwamnan yankin Gawo. An lalata gidaje kan aka kona su ƙurmus, aka kwashe musu dabbobi, a cewar bayanin da kamfanin dillancin labaran Reuters ya gani. Alƙaluman farko sun nuna mutane 51 ne aka kashe, amma wasu da dama sun jikata. Babu wata kungiya da ta ɗauki alhakin kai wannan harin a yankin da sojojin Mali da na Faransa da na kungiyar tarayyar Turai da kuma dakarun kwantar da tarzoma na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke yaki da 'yan ta'addan masu alaka da IS da kuma Al-Qaeda suke jibge. An gudanar da tarukan ƙasa da ƙasa guda biyu a jere a Qatar a cikin wannan mako domin tursasawa bangarorin da suke yaki da juna a Afghanistan su koma kan teburin tattaunawa kana su cimma yarjejeniya kafin yakin ya wuce gona da iri. Kokarin 'yan diflomasiyyar na zuwa ne yayin da kungiyar 'yan ta'adda ta Taliban take ƙara samun ƙarfi duk da cewar Amurka na ci gaba da kai hare-hare ta sama da zummar taimakawa sojojin gwamnatin Afghanistan. Haka zalika kokarin na 'yan diflomasiyya ya biyo bayan kashedi da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi a makon da ya gabata cewa Afghanistan ta shiga cikin wani sabon yanayi mai muni da yawan barna. Wakilin Amurka na musamman a Afghanistan Zalmay Khalilzad da takwarorinsa daga Rasha da China da kuma Pakistan za su gana a Doha, babban birnin Qatar a Jibi Laraba, a ƙarƙashin abin da aka kira a hukumance da faɗaɗa tattaunawar masu shiga tsakani, majiyar diflomasiyyar tana faɗa wa muryar Amurka. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kwamitin Majalisar Ɗinkin Duniya akan sauyin yanayi ya yi kashedi cewar dumamar yanayi ta zama yanayi na dindindin ga rayuwar yau da kullum, amma kuma za a iya ɗaukar matakan daƙile mummunan tasirinta. Yau Litinin kwamitin gwamnatocin akan sauyin yanayi ya fito da wani rahoto da aka daɗe ana jira, yana cewa ko shakka babu sauyin yanayi da ayyukan bil'adama ke haddasawa su ne a hankali suke kai dumamar yanayi a doron ƙasa zuwa ma'aunin degree Celsius 1.1 tun farkon karnin 1900 kafin ya waita masana'antu. Kwamitin ya aika shaidi cewa nan da shekaru 20 masu zuwa akwai yiwuwar kai ga degree Celsius 1.5, amma a zarce hakan zuwa ga dumamar yanayi da masana kimiyya suka ce zai jefa duniya cikin sauye-sauye na dindindin kamar narkewar kankara da batsewar teku da mummunan ambaliya da fari a fadin duniya. Fargaba da duniya ke fuskanta na ƙara muni, inji sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres yana faɗa a yau Litinin a wata sanarwa da ya fitar game da wannan rahoto wanda ya kira da cutar farab ɗaya da ta cika ga bil'adama.
To an jima kaɗan Baba zai sake shigowa da ƙarin labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotannin namu da batun harkokin tsaro a Najeriya. Inda hukumomi ke nuna fargaban ganin yadda kungiyoyin ta'addanci ke kulla kawance da horar da masu garkuwa da al'umma a arewacin kasar, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Hassan Mainakaina ya hada mana.
Ko a farkon wannan mako ma sai da faifan bidiyon wasu 'yan bindigar arewa maso yammacin Najeriya ya karaɗe kafofin sada zumunta, inda aka gansu suna karɓar horo daga 'yan ta'addar ISWAP a arewa maso gabashin Najeriya, al'amarin da ƙwararru ke cewar na da ban tsoro. Farfesa Muhammad Tukur Baba mai sharhi ne kan al'amuran tsaro a Najeriya.
Akwai abin damuwa, ko da ma ba su haɗa kai da wani ba, sun riga sun addabi mutane, sannan kuma a ce sun haɗa kai da su kungiya irin ISWAP. ISWAP din nan kuma ɗaya daga cikin abin da zai dada ba mu tsoro a kansu shi ne ba su fa kaɗai ba ne ba, kuma suna zane suna da wani abin da ake kira international connection. Don haka in sun haɗe da dama wanda 'yan ta'adda ne sun addabi mutane, kagan shi ne za su ƙara musu kai in abubuwa da suke amfani da shi na yin ta'adda. Kaga kada jirgi sama mayakan Najeriya da aka yi, ai ya nuna mana ne suna da wasu makamai da da ba mai tsammani suna da shi ba. Ba kowane makami ba ne zai saukar da jirgi. Su mayakan nan na arewa maso yamma ba abin da ya fi ba su tsoro a duniya kamar su ga jiragen sama sun zo musu. Ko shekaran jiya wasu sun zo za su ɗauke wajen mutane 19 da suka ga jirgi na zuwa a guje suka gudu suka bari. To in kuma aka ce suna samun horo na yadda za su tinkari ko na jirgin sama ne, lalle abin tsoro ne. A gabanmu shi ne gwamnati da jami'an tsaro sun nuna kamar wani gazawa da ba su iya murƙushe waɗannan 'yan ta'adda a cikin lokaci kalila. Don haka in sun samu ƙarin ƙarfi abin takaici ne, abin tsoro ne.
Domin shawo kan wannan matsala, a cewar masanin tsaro Dr. Kabiru Adamu, dole sai an ƙara jan ɗamara.
Duk lokacin da ya zan jami'an tsaro ba sa zuwa sansanin su waɗannan mahara a tarwatsar da su, bayan kuma an tarwatsar da su amma mai da suka hana su komawa, to za ka ga matsalar ta ci gaba. Abu na biyu shine yadda da suka ratsa jihohi da yawa, to kamata ya gwamnonin nan na arewa maso yamma su haɗa kawunan su. Za ka ga da suka nan yawanci sun ratsa wayan ga wurare, to kamata ya yi wayannan gwamnonin da jami'an tsaro su shiga da suka nan a mamaye su. In za a yi amfani da na'urori ne na zamani wato kimiyya a sa ido a kan da suka nan, na gani hanya guda kenan wanda za a magance matsalar.
Tsohon babban Hausa a rundunar sojan Najeriya General Yakubu Usman ya ce inda tun da farko za a kai musu hari a kuma gama da su, to batun zuwa karban horo a shiyar arewa maso gabashin Najeriya da bai ma taso ba.
Kamar su wayannan 'yan ta'adda din ba a kai musu hari da ya kamata. Akwai na'urori da yawa yanzu inda za a iya sani inda su, inda kuma za a je a same su a har musu a fatattake su, amma a hukunta su an kama su.
Ko da yake hukumomin tsaro a Najeriya ba su cika son yin magana a kai ba, kuma kokarin da muka yi domin jin ta bakin su akan haka ya ci tura. Kuma ko a baya ma sai da hedkwatar tsaron Najeriya ta bayyana cewa lalle kam 'yan bindigar arewa maso gabashin Najeriya musamman ISWAP na kokarin yin kaka gida a arewa maso yammacin kasar. Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Ga da Malam Hassan, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Baba Yakubu Makeri da ƙarin bayanai kan halin da duniya ke ciki.
Ayarin motocin zamani sun yi jerin gwano suna bushe-bushe a wata unguwar masu hannu da shuni a jiya Lahadi. Suna kira ga Prime Minister ƙasar Thailand Prayut Chan-o-cha da Murabus, yayin da masu zanga-zangar rajin kafa demokradiyya suka samu ƙwarin gwiwa daga tsofaffin 'yan siyasa da suka canza sheƙa. Gwamnatin Thailand tana fama da matsaloli iri biyu da suka hada da annoba da kuma tarzomar siyasa. A wani matakin bijirewa umarnin haramta tarukan jama'a, dubban matasa masu zanga-zanga sun fusata da yanda gwamnati take tafiyar hawainiya wurin bada rigakafi, inda kashi 6 kacal na 'yan kasar ne kawai suka samu cikakken rigakafi. Sun kuma yi arangama da 'yan sanda a jiya Lahadi waɗanda suka yi amfani da barkonun tsohuwa da kuma albarusan roba akan masu zanga-zangar. A jiya Lahadi, wani tsoho mai sukan lamirin masarautar Thailand da ake kira Thanakitam Nwe shi ne jagoranci gangamin na motoci a gundumar Tanglo na Bangkok, inda masu hannu da shuni suke zaune. A baya, mazauna wannan unguwar magoya bayan siyasar Prayuth ne ta 'yan mazan jiya. A ƙarshe, wani jirgin ruwan fasinja ya samu damar karɓar shaidar allurar rigakafi daga fasinjoji a Florida. A jiya Lahadi, wani alkalin tarayyar Amurka ya baiwa jirgin ruwan na ƙasar Norway umarnin farko da ya bashi damar tambayar fasinjojin shaidar sun yi allurar rigakafi. Mun yi marhabi da wannan hukunci na yau da zai bamu damar tafiya da mutane da suka karɓi cikakken allurar rigakafi da ma ma'aikatan jirgin. Abinda muke gani shine tsari mai cikakken kariya da muhimmanci da zai bamu damar fara aiki a lokacin wannan annobar duniya, inji Frank Del Rio, shugaba kuma babban jami'in kamfanin da ke gudanar da jirgin ruwan na ƙasar Norway, yana faɗa a wata sanarwa. Hukuncin ya warware umarnin gwamnan jihar Florida Ron DeSantis da ya zama doka a farkon wannan shekara da ta ci tarar ayyukan da suke karɓar shaida allurar rigakafi. Sai dai babu wani martani nan da nan daga ofishin gwamnan Florida.
A gaida Baba Yakubu Makeri da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Har yanzu kan harkokin tsaro a Najeriya, wasu 'yan ta'adda dauke da manyan bindigogi sun sace kwamishinan labarai na jihar Niger Alhaji Muhammadu Sani Idris. Rahotanni da sun nuna cewa maharan dauke da manyan bindigogi sun auka gidan kwamishinan ne da ke babbar tunga ta karamar hukumar Tarfa a cikin daren Lahadi, suka yi ta harbe-harben bindigogi. Ga bayanin da shugaban karamar hukumar Tarfa Ibrahim Malami ya yi wa wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari kan wannan lamarin.
Bayan da ya dawo gida a ran 11 PM ne sai kidnapper suka shiga mashi gida. Su kansu ma polisawa da sojoji sun yi kokarin bi su cikin dare din nan. They are already at the bush since 4 PM the last night. Ka sani abu ya faru irin haka, ba su riga sun fara kira ba.
Kawo yanzu dai rundunar 'yan sandan jihar Niger bata ce komai ba akan lamarin. To amma a wata sanarwa da aka rabawa manema labarai mai dauke da sanya hannun sakatariyar labaran gwamnan jihar Niger, wato Madam Mary Noel Barje, ta tabbatar da cewa 'yan bindiga sun sace kwamishinan labaran. To amma jami'an tsaro na can sun bazama wajen ganin sun kubutar da shi. A yanzu dai hare-haren 'yan bindigar na kara ta'azzara a 'yan kwanakin nan a nan jihar Niger. Al'amarin da sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matani ya ce suna kokarin shawo kan lamarin, kamar yadda ya yi min ƙarin bayani kwana ɗaya kafin sace kwamishinan labaran Niger.
Mun bi kokarin da za mu yi da mutanen da aka kakkama, akwai wanda aka kakkama kafin ma washegari da kuma jiya da yau. To kamar yadda muka sani, akwai matakan da muka dauka, shi yasa ma kake ganin cewa mutanen nan mun san dazukan da suke. Akwai waɗansu bayanan da bazan bayar yanzu a cikin waya ba ko cikin waya a radio ba. Sai dai tabbatar maka da cewa jami'an tsaro sun san da abin da ke tafiya, kuma akwai matakan fara da ake dauka.
A yanzu dai akwai ɗaruruwan mutane a daji a hannun 'yan bindigar a jihar Niger, a ciki har da Alhaji Aminu Bobi wanda shugaba ne na jam'iyyar APC a yankin arewacin Niger, da kuma bayan Allah yara ɗaliban Islamiyyar Salihu Tanko sama da 148. A yanzu dai hankali ya koma akan gwamnatin jihar Niger da ta ce ba ta biyan kuɗin fansa ga 'yan bindigar domin kubutar da waɗanda aka sacen. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
Bari kuma mu rufe taskar rahotannin namu a jamhuriyar Niger, inda mahukumta suka kama waɗansu ɗalibai 80 da ake zargi da satar jarabawa. Wakilinmu Sulemin Muni Barma na ɗauke da ƙarin bayani.
Kimanin ɗalibai 80 ne aka kama a nan birnin Yamai, cikin su har da 'yan mata 15 waɗanda ake zargi da sata a yayin jarabawar Bak ɗin da aka rubuta a fadin Nijar a makon jiya. A yanzu haka waɗannan yara na tsare a hannun hukumar 'yan sandan farin kaya a ci gaba da binciken wannan al'amari, kamar yadda kakakin ƙungiyar ɗalibai ta ƙasa USN Fred Hassan ya bayyana bayan da suka ziyarci waɗannan abokai nasu.
A reality wannan 'yan makarantar su 80 da shugabannin feji suka ce mana sun san juna tsakaninsu. Wata ƙungiya ce suka yi a cikin kwanakin nan na wannan jarabawa, suka zo suka yi aiki unhwani da wannan abubuwa na sadarwa WhatsApp, suka yi kiran group ana tura a prev wani ke musu wanda ma ba shi ɗan lakwal ba ne, ga alamu shi ne ke zuwa yana rubuta musu sai ya turo musu su sai su ɗauka. Nan mushannin lakwal suka gani aka kama guda, daga gudan aka hiddo duka wanda a cikin wannan group ɗin, aka kai su can a talabar halsi, a kai su feji aka rike su. Mun gode ma shugabannin feji da suka ba mu haɗin kai, muka zo muka gansu cikin kuma yanayi na ƙwarai, kuma duk suna cikin lahiya lau. Mun tambaye su akwai wanda adda matsala ko cikas, aka ce muna babu wanda adda matsala, kuma sal in ma da aka ba su wuri ne na ƙwarai wanda biro ne ma aka sa su, mata daban maza daban. Mana abinda ya shahi abinda aka tuhume su, mu wannan ba aikin mu bane, aiki ne na kotu.
Kungiyar uwayen yara ɗalibai wato APN ta nuna damuwa game da faruwar wannan al'amari. Mataimakin shugaban reshen kungiyar na yankin Yamai Ibrahim Nalado na ganin bukatar a yi wa waɗannan yara afuwa amma da sharaɗi.
Ka san akwai doka wanda take cewa in mutum ya yi sata a gurin examen ana ba shi wata guda zuwa wata 6 har da kuma kuɗi da zai biya. To mun maimakon abu na hanyar muna yi ta kawai tunda an kama su da wani sata kenan na bane da examen, tunda suna gidan kasa da ja kuma ana nan ana yi examen in kenan su ba su cikin nabana. To in nabanan ne ba sun yi ba kuma har nabadi mu mun yi sa haka dai. Amma ba mu so a je na sanson a da wannan penal ka je kotu ba, mun yi so daga mu dai a gyara tunda dai an kama su da sata babu dadi. Mun yi so diyaro in ya samu ko kasashen waje in ya je yana ihu da kanshi.
Dama tun a jajibirin ranar fara wannan jarabawa ta Bak da ke ba da damar samun takardar shaidar kammala makarantun share fagen shiga jami'a, hukumar yaƙi da cin hanci halsiya da ofishin ministan ilimi mai zurfi sun sanar da tsaurara matakan zuba ido da nufin daƙile yunkurin sata da murɗiya, tare da tunatarwa akan hukuncin da ke hawan kan dukkan waɗanda aka kama da aikata irin wannan ɗanyen aiki. A yanzu haka an fara fitar da sakamakon wannan jarabawa a wasu daga cikin cibiyoyi kalilan, abinda ya sa wasu 'yan ƙasa ke kira a ƙara zuba ido akan ayyukan tantance abubuwan da ɗaliban suka rubuta domin tabbatar da gaskiya da adalci. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Malam Sule, wannan shiri na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kan mitoci 19:31:60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka za ku iya sauraron mu a koda yaushe a shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga Yusuf Aliyu Harande da shirin mu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa, kwalkoliyar daraja shi haushi dari.
Jama'a masu sauraron mu da wannan la'asariyar yau Litinin, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a yau, tare da fatar kuna cikin koshin lafiya kamar yadda muke a nan gundumar Colombia. Masu sauraro, insha Allahu a wannan makon za mu daura daga inda muka dasa aya a makon da ya gabata, inda muke jin ire-iren wasu tsare-tsare da tanaje-tanaje da tsarin daidaito a takardun kammala karatun jami'o'i da na kwalejojin fasaha a Najeriya zai samar, musamman wajen ciyar da ƙasar gaba da kuma shiga cikin tsara a duniyar fasahar zamani. Ko ta ya daidaiton zai yi aiki?
Wannan daidaito da aka yi baka ganin zai zama wa ƙasa kaman wata ƙalubale ne na musamman domin a yanzu sai an ƙare yawan kuɗaɗe idan za a ɗauki waɗanda suka fito daga makarantun kimiyya da fasaha saboda albashinsu dole ya zama daidai da na waɗanda suka fito daga jami'a?
A ranke da in batun albashi ne gaskiya tsakani da Allah ba za ki ga difference ɗin ba yawa. A in kika diba a gwamnati particularly core ministry za ki ga cewa nawa ake biya albashi. In kika diba nawa ake bada albashi so zaki ga cewa ba wani kuɗi bane mai yawa. In kika diba waɗanda suke aikin gwamnati gaba ɗayan su ma guda nawa ne akan abin da Najeriya take samu ko kuma GDP ɗin Najeriya. So abin da zaki diba Hajiya shine alherin da za a samu daga cikin wannan abun shi zaki diba. Misali Hajiya, yanzu zaki ga za a samu yara waɗanda suke da kokari za su riƙa zuwa makarantar kimiyya da fasaha. Kuma in yaro ya yi kokari ya zo inda kuma ake kere-kere ko kuma ake kokarin a kirka kere-kere so zai iya fitowa ya zamanto kafin ya gama ma makarantun ya ma irin fidda abubuwa ko kuma da ƙarshe in ya gama zai iya fiddo abu wanda za a iya amfani da shi a ƙasar nan. Misali abin da ke faruwa, kaki manta wannan mai Facebook
Mark Zuckerberg
kaki manta abun da ake yi na wannan internet din na Facebook din nan da kuma irin su WhatsApp din nan, kaki ma abu research ɗinsu ne a makaranta wanda suke ga jami'a suka ga first degree na farko ha. Idan aka zo aka samu yaran mu waɗanda suke da ƙwarewa suna da kokari to alherin da gwamnati za ta samu yafi abin albashin nan da ake magana. So dama duk wani wanda zai ci gaba dole ne ai kuma ya kashe kuɗi. Duk wanda ke neman ilimi sai ya kashe kuɗi Hajiya. Ilimi ai ba a samun shi a kyauta. Kowa ya san wannan. Kuma idan ƙasa tana son ta ci gaba dole ne ta san hanyar da za ta ci tana kirkire. Kaki manta a ƙasar nan kusan duk abin da muke amfani da shi shigowa da shi muke yanzu ina iya ce miki kashi 80 a cikin 100 abin da muke amfani da su yanzu a daga a ƙasar nan zaki ga shigowa da shi hatta ashana ana shigowa da shi hatta toothpaste ana shigowa da shi ƙasar nan. Kuma mutanen mu muna da wani alayya haka wanda abun ƙasar waje shine muke son mu saya amma yau in aka waye ga yara za su iya kera abubuwa ko kuma ba wa kera ba za su iya kera kuma su yi producing da yawa kuma ya mu mutane amfani to me yasa zamu ci so da ƙasar waje?
To in haka ne in dama yin daidaito na waɗanda ke fitowa daga makarantun kimiyya da fasaha da kuma na jami'o'i zai zama abu ne na ci gaba ga ƙasa. Me yasa to kake ganin har aka kwashi shekaru 20 ɗin nan shugabanni da manya ba su amince ba sai yanzu da majalisa ta aiwatar da shi?
Hajiya, akwai matsalar da ake samu. Misali ɗaya da zan fara baki, an waye gari a ta makarantun kimiyya da fasaha sai kiga su kasa ɗaukan ɗalibansu wanda su gama wanda suke da ƙwararren ilimi irin na wanda ake bukata wurin sai ɗaliban da suka fito daga jami'a. Na biyu, waɗanda suke yin policy dokoki a ƙasa da yawansu waɗanda suke sama wanda ake turawa su je su yi dokokin nan waɗanda suka fito daga jami'a ne. Yaushe kike tunanin za a iya cewa a kawo wannan daidaita? To saboda idan ka equate ɗinsu idan ka haɗa su daidai sai su ga cewa to ai suna da competitor waɗanda suke gasa da su. Kamar yanzu ai me ke kawo duk ma wahalar aiki a ƙasar nan za ki ga cewa saboda yawan da aka yi ne. So a nan sama in da aka ƙara yawa kin ga su ma za su samu wasu gasa da su da yawa. So shi yasa dole su ma suka dakushe waɗanda suke fitowa daga makarantar kimiyya da fasaha.
Malami a makarantar kimiyya da fasaha ta Kaduna, Abdulhakim Garba kenan, shi ma ɗan majalisar dattawa da ya fara karatunsa a makarantar kimiyya da fasaha, Muhammad Alin Dumi, ya ce kafin ya kai ga matakin samun digiri na biyu a ƙasar Amurka an nuna masa bambancin babban diplomar da yake ɗauke da shi a lokacin da yake neman aiki.
Idan ma tsari ne da farko dai bambanci ne, ni ina ɗaya daga cikin victim na wannan tsari. Na gama secondary school tun da na je primary school har na gama secondary school ban taɓa ɗaukar number 2 ba, daidai number 1. Allah ya sa na gama secondary school ɗin amma ba da kin ga zan nuna miki. Na ɗauka subjects guda 8 guda 7 ɗin ina da AA a ciki amma da shike ba ni yaro ne a lokacin iyaye na ba su yi karatu ba na kusa da ni ba wanda yake mana counseling da an gama na samu admission zuwa ABU School of Basic Studies. Matsalan da aka samu shine August ne za mu reporting June ƙarshe muka gama secondary school sai na ce ni zan je ta iyaye na noma da lokacin da ake tsanani aikin gona. Nace in na gama zan je university ko abuna wani makaranta to da na sani lokacin ya ta mama na ma za ta bar ni in je ni amma ita ma bata sani ba sai na je ne na wance da magana ABU kuma nace ina so zauna kusa da mama na. Idan da nake so ba ku wannan tarihi don akwai da yawa a waje haka victims wanda kamar 1978 na gama secondary school a lokacin da gwamnati kuma ta shafe OND da HND suka kawo wani abu wai NND, Nigerian National Diploma, aka yi ta rigima a kai matuƙa.
Masu sauraro, iyakacin abin da ya sauƙaƙa kenan a cikin shirin namu a wannan makon. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku, musamman wadda ta daidaita mana sauti, Julie Lazarus Gratiam. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Bissalam.
Can hakika ba da tangarda ba, an lura mai ilimi shike morewa, kwalkoliyar daraja shi hau shi dare dam, to shi mara ilimin fa ko hangawa, mai ilimi ya san martaba ga mutane, kangi marar ilimi abun rainawa, himma da kwaro kokayen mu shinku jama'a kiran mu nake bisa dagewa, bisa tattalin neman sani kowanne, a maza da mata don mu zan miƙewa kai kokarin neman sani.
Yanzu kuma sai rayuwar da kuke aiko mana ta hanyar email. Ra'ayin na farko, ra'ayinka ne Babangida Mamman Bande. Kace mika wuya da mayakan kungiyar Boko Haram suka yi ga hukumomin Najeriya babban nasara ce ga yakin da ake yi da kungiyar. Muna kira ga gwamnatin Najeriya, ya kamata ta dauki mataki domin ganin cewa ba su saki komawa yakin da suke yi da kungiyar ta Boko Haram ba. Sai kuma ra'ayin Muhammad Ahmed Usman Tungan Makeri. Kai ko cewa kake a game da tuba da bada kai da wasu 'yan kungiyar Boko Haram suka yi da iyalansu har su 500, abin ayaba ne. To sai dai ya kamata hukumomi su zuba masu hajar mujiya da kula da take-takensu, domin kada dai su sake shiga al'umma su san sirrinsu, sannan unguli ta koma gidanta na tsamiya. Allah ya sauke. Shirin namu kenan a yanzu, amma kafin mu karkare ga baba da tishin muhimman kanin labarai.
To alheri a takaice, yau Litinin kungiyar 'yan bindigan kasar Mali masu ikirarin musulunci sun kashe akalla mutane 51 a wani samami da suka kai a wasu ƙauyukan tsakiyar Mali guda uku da suke kusa da iyakar ta da Nijar. An kai wa ƙauyukan hari ne a lokaci guda da suka hada da Wataguna da Karu da Diotigif da misalin karfe 6 na yamma a jiya Lahadi, a cewar rubutaccen bayanin babban jami'in gundumar Asango da ke karkashin gwamnan yankin Gawo. An lalata gidaje kan aka kona su kurmus, aka kwashe musu dabbobi, a cewar bayanin da kamfanin dillancin labaran Reuters ya gani. An gudanar da tarukan ƙasa da ƙasa guda biyu a jere a Qatar a cikin wannan mako, domin tursasawa ɓangarorin da suke yaƙi da juna a Afghanistan su koma kan teburin tattaunawa kana su cimma yarjejeniya kafin yaƙin ya wuce gona da iri. Ƙoƙarin 'yan diflomasiyyar na zuwa ne yayin da ƙungiyar 'yan ta'adda ta Taliban take ƙara samun ƙarfi, duk da cewar Amurka na ci gaba da kai hare-hare ta sama da zummar taimakawa sojojin gwamnatin Afghanistan. A ƙarshe, kwamitin Majalisar Dinkin Duniya akan sauyin yanayi ya yi kashedi cewar dumamar yanayi ta zama yanayi na dindindin ga rayuwar yau da kullum, amma kuma za a iya ɗaukar matakan daƙile mummunan tasirinta.
To masu saurare, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai ku tare mu da ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana, lokacin da za mu kawo muku labarin wasanni da kuma rahoto na musamman kan batutuwa da ke tsonewa al'umma ido. Kafin nan za ku iya garzayawa dukkan shafukanmu na sada zumunta da suka hada da Facebook da kuma Twitter, domin samun ƙarin bayanai, inda kuma za ku iya yin tsokaci. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin, musamman Baba Yakubu Makeri da ya karanto labarai, da kuma Julie Gratiam da ta hada shiri da bada umarni alheri, ke muku fata alheri.